Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba, 28 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafadda su, ga kanin labarai.
To, zara Ukraine ta ce har-haren da Rasha ta kai yau Laraba sun haɗa makamai masu linzami da aka harba kan fararen hula a birnin Kherson na kudancin kasar. Yau Laraba, Papa Roma Francis ya faɗi cewa tsohon Papa Roma Benedict ya yi rashin lafiya sosai. Haka kuma za a ji cewa tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Iran Ali Dai ya ce an hana matarsa da ƴarsa barin Iran. Za ku ji dalili a labaran duniyar.
Kanin labaran kenan. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jaddada ƙudurin shi na ganin zaben shekarar 2023 da ke tafe ya kasance mafi inganci a tarihin Najeriya.
Burinsa shi ne zaben da zai yi danyen mika mulki da wanda zai gaje rangaban mulki a hannunsa shekarar da zuwa ya zama da cewa ya shiga wani zaɓe da aka yi inganci a tarihin Najeriya.
Sannan yayin da ake ban kwana da shekarar 2022, ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da Najeriya ta fama da su a shekarar shine lamarin tsaro. Mun yi waiwaye akan batun, kuma muna tafe da ƙarin bayani a cikin shirin. Kamar kowane ranar yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Ukraine ta ce har-haren da Rasha ta kai yau Laraba sun haɗa da makamai masu linzami da aka harba kan fararen hula a birnin Kherson na kudancin kasar. Babban hafsoshin sojan kasar Ukraine ya sanar da har-haren makamai masu linzami 33 kan Kherson, wanda Ukraine ta sake kwacewa bayan janyewa sojojin Rasha a watan da ya gabata. Rasha dai ta musanta harin da aka kaiwa fararen hula a Ukraine. Har ila yau, sojojin na Ukraine sun ba da rahoton wani fada a yau Laraba a kewayen birnin Bakhmut da wasu sassan yankin gabashin Donbas. Yau Laraba, Papa Roma Francis ya faɗi cewa tsohon Papa Roma Benedict ya yi rashin lafiya sosai. Da yake jawabi yayin taron jama'a baki ɗaya, Papa Roma ya nemi addu'o'i na musamman ga Benedict. Zan iya tabbatar da cewa cikin 'yan sa'o'i da suka gabata an samu koma baya saboda tsufa, in ji kakakin fadar Vatican Meto Bruni a cikin wata sanarwa. Halin da ake ciki a halin yanzu yana ƙarƙashin kulawa, likitoci suna sa ido a kansa. Fadar Vatican ta ce kuma Papa Roma Francis ya je ganin Benedict. Benedict da ya mai shekaru 95 ya yi murabus ne a shekarar 2013, inda ya bada misali da yadda lafiyar jikinsa da ya tsufa ta ragu, inda ya zama Papa Roma na farko da ya yi hakan a cikin shekaru 600. Tun daga wannan lokacin yana zaune a cikin gidan zuhudu a filin Vatican. Tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Iran Ali Dai ya ce an hana matarsa da ƴarsa barin Iran bayan da jirginsa ya yi wata tsayawar bazata a ranar Litinin a hanyarsa ta zuwa Dubai. Dai ya ce hukumomi sun yi wa iyalansa tambayoyi bayan da jirgin ya tashi daga Tehran ya sauka a tsibirin Kesh na Iran. Kamfanin dillancin labaran Iran ya rawaito ma'aikatar shari'a ta Iran ta ce a maharamta wa matar Dai fita kasashen waje, kuma tana da alaka da kungiyoyin da ke adawa da gwamnati da masu zanga-zanga.
An jima kaɗan, Sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bar mu fara da wannan tattaunawar. A yau Laraba, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake jaddada ƙudurin shi na ganin zaben shekarar 2023 da ke tafe ya zama mafi inganci a tarihin Najeriya. Shugaban ya yi kira ga hukumomin tsaro da su guji duk wani abu da zai iya ɓata zaben. A game da kalaman da shugaban jam'iyya mai mulki a Najeriya ya yi cewa, abin kunya ne shugaba Buhari ya miƙa mulki ga jam'iyyar adawa. Shugaban ya ce hakan ba yana nufin ba za a gudanar da zaɓe na gaskiya ba ne. Malam Garba Shehu shi ne kakakin shugaba Buharin, kuma ya yi wa Haruna Shehu mararrabar da tsarin bayani a kan kalaman shugaban.
Jami'an tsaro na ƙasar gabaki ɗaya da su yi kafa-kafa da abubuwa da za a ba su su rika ko su lura da su waɗanda suka shafi kayayyaki na zaɓe wanda za a yi a zaɓe mai zuwa. Yana kira gare su da su rike abubuwan da gaskiya kada su bari a yi dare su ko a yi amfani da kayayyakin da aka ba su ajiya ko su ɗauka daga guri kaza zuwa gari kaza su yi wasa da shi. Kada su shiga siyasa, kada su shiga jayayya tsakanin wannan kungiya da wannan kungiya ko a su yi aiki fi sabilillahi, amana da ƙasa ta ba su kenan. Kuma kada su yi abin da zai ba su ita hukumomi na tsaro kunya, kada su yi abubuwan da za su ba wa Najeriya kunya a rizan duniya. Zaɓe in Allah yadda za a yi shi, wanda ya ci zaɓe za a ba shi lagaban mulki wanda ya nuna musu ke.
Ko wannan kira da shugaban ya yi yana da nasaba da kamar kalaman da ya shayi a baya cewa burin shi shine ya tabbatar an wato ya bar tsarin zaɓe sahihi na gaskiya da babu irin shi a Najeriya, ko wani yana da nasaba da shi?
Burinsa shine zaɓen da zai yi don ya mika mulki da wanda zai gaji ragama mulki a hannunsa shekara mai zuwa ya zama da cewa ya shiga wani zaɓe da aka yi inganci a tarihin Najeriya.
Akwai rahotanni da jaridun Najeriya suka buga shugaban jam'iyyar APC yana nuna cewa kamar abun kunya ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mika mulki ga wata jam'iyya da ba APC ba, wato dai kamar yana gani abun kunya ne. Wannan abu ne da ya faru a baya, jam'iyyar adawa ko kuma jam'iyya mai mulki ta mika ga jam'iyyar adawa a lokacin Buhari, ina abun kunya anan?
A jam'iyyance duk wani ɗan jam'iyya da wanda ya haɗa da shugaban Muhammadu Buhari ai burinsa shi ne kyawawan ayyuka da jam'iyyarsa take ginawa, ya zama da cewa ɗan jam'iyya ne irinsa ya karɓa ya ci gaba da ginawa. To kaga idan jam'iyyarsa ta kawo shugaban Muhammadu Buhari mulki ta sha kayi a zaɓe, a yi abin kunya ne ga duk wani ɗan jam'iyya ta APC. Ba wannan ba wani abu da ya yi abin nan ba, amma wannan bai hana cewa wanda ya ci zaɓe zaɓa shi mulkinsa ba. Gwamnati shugaban Muhammadu Buhari ba ta tazarci ba ce, ba gwamnati ce da za ta yi abin da tsarin mulki bai ce a yi ba. Wanda ya ci zaɓe zaɓa shi, amma dai ɗan jam'iyyar APC suna da babban nauyi a kansu su tabbatar cewa ayyuka na cigaban ƙasa da na alheri da gwamnati take yi ba kawo ta jam'iyya da za ta rusa da kyawawan ayyuka.
Malam Garba Shehu kenan. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na intanet, Gasar Filu da Ci Gaban Labaran Duniya.
To, gwamnatin Benjamin Netanyahu mai tsatsauran ra'ayi ta sanya faɗaɗa matsugunan yammacin kogin Jordan a cikin jerin abubuwan da ta ba da fifiko kwana guda kafin a rantsar da ita a ofis. Jam'iyyar Likud ta Netanyahu ta fitar da sabbin ƙa'idojin manufofin gwamnati a yau Laraba, wanda abu na farko shi ne za ta ci gaba da bunƙasa matsugunai a duk sassan ƙasar Isra'ila da suka haɗa da Galili da Negev da Golan High da Judea da Samaria. Sunayen littafi mai tsarki a yammacin kogin Jordan. Yarjejeniyar ta haɗin gwiwa ta kama wato ta kuma haɗa da wani sashe da ke goyon bayan masu neman jinsinsu tare da kawar da wariya ga mutanen LGBTQ bisa dalilai na addini da kuma wata kyauta mai karamci ga mazan Oxodus waɗanda suka fi son yin karatu maimakon yin aiki. Kasar China ta ce za ta dawo da bayar da visa da fasfo kamar yadda aka saba a baya a wani babban mataki bayan sassauta dokokin hana yaɗuwar cutar coronavirus da ta keɓe ƙasar kusan shekaru uku. Hakan ya sanya yiwuwar ambaliyar miliyoyin 'yan ƙasar China zuwa ƙasashen waje don hutun sabuwar shekara na wata mai zuwa. sanarwa ta kara da sauye-sauye na ba zato ba tsammani da ke kawar da wasu tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar corona, yayin da gwamnatin shugaba Xi Jinping ke kokarin shawo kan kuma bayan tattalin arziki. Dokokin da suka killace miliyoyin mutane a gidajensu sun sa adadin kamuwa da cutar a China ya ragu, amma ya kara bacin rai ga jama'a da durkushewar ci gaban tattalin arziki. Kasar China ta dakatar da bayar da mafi yawan visa da passport a farkon bullar annobar COVID-19 a farkon shekarar 2022. Hukumomi a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India sun kwace gidaje da dama da ke alaka da haramtacciyar kungiyar Jama'at Islami a cikin 'yan makonnin da suka gabata, lamarin da ya haifar da tashin hankali a yankin mafi yawan musulmi da ke fama da rikici. Sabon aikin kwacen ya zo ne ranar Asabar, yayin da aka kwace akalla kadarori 20 bisa shawarwarin hukumar binciken kasar.
Gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yayin da ake bankwana da shekarar 2022, ɗaya daga cikin manyan kalubalen da Najeriya ke fama da su a shekarar shine lamarin tsaro. Baya ga rikicin Boko Haram wanda aka shafe shekaru ana fama da shi a arewa maso gabashin kasar, matsalar 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane ta ta'azzara a shekarar ta 2022. Alasan Bala ya yi mana waiwaye kan muhimman abubuwan da suka faru a shekarar a bangaren tsaro a Najeriya da kuma fatan jama'a a sabuwar shekara. Ga kuma rahoton shi.
Shekarar 2022 mai karewa an samu matsalolin tsaro daban-daban a fadin Najeriya. Baya ga garkuwa da mutane a bangarori da dama na kasar, harin da 'yan bindiga suka kai wa jirgin kasa da ke jigilar fasinjoji tsakanin Abuja zuwa Kaduna, harin gidan yaron kuje da wasu fursunoni suka tsere waɗanda suka hada da wasu mayakan Boko Haram, sun zama manyan matsalolin tsaro da suka ja hankalin 'yan Najeriya da makasashen duniya. Rahoton wasu kamfanonin bincike kan harkokin tsaro ya nuna cewa an kashe akalla mutane sama da 5,000 a yankuna daban-daban na Najeriya. Masanin harkokin tsaro Kabir Adamu ya bayyana dalilan da suka haddasa ci gaba da samun matsalar tsaro a Najeriya.
Na farko shine rashin nasara wurin rage mace-mace da ake yi a ƙasa. Bara kusan mutum 9,000 ne suka rasu. To, a bana ma kusan an kai haka ɗin ga 9,000 ɗin. Duk da wannan yunkuri wadda ita gwamnati ta yi, har yanzu yawan mace-macen na nan. Abu na biyu shine rashin hukunta ɓangarori daga jami'an tsaro waɗanda kusan za a ce su ne ke da hannu a wurin barin wannan abin ya faru. Na tattare da haka shine rashin hukunta waɗanda ainihi suke kashe da kai hare-haren da suke kashe-kashen. To, kaga kin wannan daga haka ɗin ya kai ga matsalar da ake ciki a ƙasa. Idan muka yi hasashe na abin da zai faru a gaba, idan har ba a canza waɗannan ababen biyu ba, wato ma'ana inganta kariya da shi ɗan ƙasa da kuma hukunta wanda ya bari, misali har aka kai hare-haren, da kuma hukunta wanda shi ya kai kan harin, to bana tunanin wannan matsalar za ta ƙare a ɗan ƙaramin lokaci.
A wannan shekara dai an samu akalla 'yan Boko Haram sama da 9,000 da suka bada wuya tare da ayyana tuba. Haka zalika, gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa ta siyo makaman yaƙi masu yawa. Kabiru Adamu ya bayyana irin nasarar da jami'an tsaro suka samu.
Akwai hare-hare wanda ita kanta rundunar sojan Najeriya take kaiwa, wadda kuma take ikirarin cewa ta yi nasara, ta kashe cikin kwamandoji na wayannan 'yan ƙungiyoyi wanda ke zaman kansu da na ta'addanci, da kuma wayannan gagagagan ɓarayi wanda suke zaman kansu. Baya ga haka ita kanta gwamnati akwai nasara da ta yi dangane da misali makamai wadda ta sayo, wadda kuma ta ba ma ɓangarori na soja, ciki har da rundunar sojan Najeriya ta sama da kuma ta ƙasa, da kuma waɗanda misali ta baima su sauran ɓangarori na tsaro. To, a taƙaice dai wannan ba shakka za a ce nasara ne.
Shekarar 2023 ta kasance shekarar da za a gudanar da babban zaɓe a Najeriya, wanda ake fargabar samun tashin hankula da kuma taɓarɓarewar tsaro. Ko me zai iya faruwa ta fannin tsaro?
Idan muka diba zaɓuɓɓukan da aka yi a baya, salin ka duba ne shekara 2015-2019, yawanci matsalolin tsaron na faruwa ne kafin a yi zaɓen, kuma duk lokacin da aka zo kusa da zaɓen za ka ga matsalar tana ƙara yawa. Ababe kusan biyu ne suke ko uku suke rura wutan matsalar. Na farko kasancewa kuma yannan ƙungiyoyi wanda ke zaman kansu wanda kuma suke rike da makamai. Abu na biyu shine amfani da kalamai na rura wutan ƙabilanci da na ɓangaranci a lokacin gangamin zaɓe. Na uku shine kusan rauni wanda hukuma ko kuma jami'an tsaro suke da shi wurin ladabtar da waɗanda ke irin wannan ababen. To babu abin da ya canza daga 2015 zuwa 2019 kai da zuwa ga wannan lokacin. So a takaice dai, tunda babu abin da ya canza, hasashenmu shine yana iya yiwuwa abin da ya faru baya din mu gani a haka. Kuma yanzu din ma yanda muke ciki muna ganin haka din, muna ganin waɗannan ƙungiyoyi da kuma su kansu ɓangarori na gwamnati suna amfani da ƙarfi wurin hana wani ɓangare na siyasa gangami ko wani abu, to shi kanshi yana rura wutan siyasa. A takaice dai, hasashenmu na nuna cewa lalle ana iya samun ƙarin hare-hare da matsaloli na tsaro.
Hukumomin tsaro dai a Najeriya na ci gaba da shan alwashin kawo ƙarshen matsalar da za a iya cewa taƙicinyewa. Alhassan Bala daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Alhassan Bala. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suke shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu.
A bitar ƙarshe ta shirye-shiryen da muka gabatar a shekara ta 2022 mai bankwana, za mu duba taron da wata ƙungiyar Fulani makiyaya mai suna Fudeku a takaice ta gabatar a kifi jihar Nasarawa. Da zumar koyawa musamman matan Fulani sana'a fiye da sayar da nono. Hakan zai taimaka koda makiyayan sun rasa shanu ta hanyar ibtila'i ko wani dalili na daban, su samu wata madafa ta samun kuɗin shiga. Ga ma ɗaya daga waɗanda suka koyi sana'a a taron.
Mun san wahalar da muka yi muka koya, insha Allah ba za mu yada shi ba, za mu ci gaba da yin sana'a mu. Kuma kudin da za mu yi da shi gashi an taimaka an ba mu kudi masu muhimmanci wanda za mu iya fara sana'a da shi. In Allah ya kaddara ya sa mana albarka a ciki, zai ci gaba da yaduwa muna sana'ar mu da shi. Gaskiya mun koyi darussa da dama. Mun koyi darussan iya abubuwa sosai. Duk wani abin da aka koya mana shi, an koya mana yin cake, kuma ina sa ran ni na iya shi. In ma saura ba su iya ba ni, dan ina tunanin ni kaina ni na iya. Su ma ina fata ina ga sun iya. Akwai yogurt, akwai donuts, akwai meat pie, akwai egg roll da sauransu. Gaskiya inda hali za mu iya shigo a gari don a dama da mu, kuma za mu iya yin shi a riga mu fito da shi birni mu kawo mu saida mu koma.
Masu jawabi a taron sun ce matukar aka koya wa Fulani maza da mata sana'a, to ko shanunsu sun kare ta hanyar ibtila'i ko sacewa daga gaggan barayi, za su samu abun dogaro da zama a waje ɗaya maimakon gararan ba a dazuka.
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Babbar bako a taron da aka gudanar a jami'ar jihar Nasarawa a Kefi, Dr. Rukayya Gorin ta ce ko ba don wata barazana ba ma, yanzu zamani ya sauya, sana'a ɗaya ta gado ba za ta wadatar ba.
To lalle wannan abun taka rawa ne na gani wanda ya kamata a yabawa Fudeko, don sabili da abun da ya kamata mu gani tunda zamani ya canza, harkoki sun canza, dole ne kuma ya zamanto Fulani an ba su muhimmancin abubuwan da ya kamata za su iya gudanar da rayuwansu. Don yanzu haka a zamanin da muke ciki kiwo ba zai yiwu ba, akwai abubuwa da yawa da makamannin sa wanda suke bin kiwo, don haka kamar yadda wasu mata a wurare suke sana'o'i, ya kamata ne a bawa matan Fulani kuma da yaran su sana'o'i, a ba su kuma daman da za su yi karatu, su ma su samu su yi wa kansu abunda kowa da kowa yake yi wa kanshi. Taron nan muhimmancin shi shine daga yanzu ya fara nuna wa Fulani mata da maza cewa ba sayar da nono ne kawai sana'a ba, akwai wasu sana'o'i da yawa wanda za su iya yi a gidajensu, wanda kuma zai sa su fahimci abubuwan da ya kamata yake gudana a cikin rayuwar dan adam, su fahimci kuma yadda za su yi su samu kudaden da za su samu su sayi abinci a gidansu, kuma su rike yaransu. Da ko an san su kawai aikin su je su sayar da nono a kasuwa, to yanzu ko nono ma ina yake, kuma yanzu yake budewa Fulani mata da yara ƙanana cewa aiko akwai sana'o'i dewa da za a iya yi. To dan kudaden da yanzu aka basu ba kuɗi ne masu yawa ba, amma kuma za a iya taimaka musu a wurare dewa. Gwamnati suna da hanyoyi daban-daban, kawai da yake in ba ka yi karatu ba ko kuma ka san hanyoyin, yana da wahala ne da za ka samu kudaden. Amma duk da haka gwamnati suna sauwaƙe hanyuka, sun buɗe hanyoyi wanda za a iya a samu waɗannan kudade da zai iya taimakawa mata wurin gudanar da sana'o'i. Ai, akwai dalilai da yawa da yasa aka yi targeting Fulani. Na ɗaya, Fulani su ne wanda aka keɓe su, wanda makarantu ma ba sa ciki, gidaje ba sa ciki, a aikin gwamnati ba sa ciki. Makarantan in ka duba suna da ƙarancin makarantan, don sabili da dewa daga cikinsu ba su yi karatu ba, don a daji suke. Suna bin shanunsu ne, kuma suna bin nonon da za su tatsa daga cikinsu shanunsu su je su saya. Amma da yake zamani ya canza, yanzu dole ne a duba yanayin yadda za a yi a taimaka musu. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa a taimaka musu, wanda zai gyara rayuwarsu kuma ya canja musu yanayin zamantakewa da wasu mutanen da suke tare da shi. Mata bai kamata a bar su a baya ba. Mata su ne iyaye. Ba wanda za ka gan shi da rai yana raye yana yawo wanda ba mace ta haife shi. Don haka yana da muhimmanci a lokacin da gwamnati za su yi komai ne sai su rinka tuna mata, domin in aka yi wa mata an yi wa duka jama'a.
Haka nan ita ma mai taimakawa gwamnan Nasarawa kan noma da kiwo Khadija Adamu ta ce dabarar koyar da mata da rage wa maza zafin kai ne kuma ƙari ne kan taldar nono, duk da kofa ce ta jefa matan a hatsarin rushewar tarbiyya.
To alhamdulillah wannan kungiya tana nufin Fulani su samu ci gaba ne da kuma dogaro da kai da kuma samu ilimi, domin ita rayuwar nan gaba ɗayanta zamanin da ake ciki baya iya haɓakar da komai ba sai da ilimi da kuma sana'a. Idan mutum yana da sana'a yana da ilimi, to ina ga daidai gurguro a rayuwa zai iya dogaro da kansa insha Allah. Bai shi Allah ya ce tashin taimake ka, duk abin da mutum ya sa a zuciyarsa idan ka ga bai yiwu da mutum bai sa a zuciyarsa ba, insha Allah ana wa ganin ba ko canta ma ba shakka wannan abin zai dore da izinin Allah ta'ala. Za mu iya kokarin mu don mu ga al'umman Fulani musamman mata da matasa su samu sana'o'i, saboda idan ka ilmantar da mace daya ka ilmantar da gari ne gaba da insha Allah. Matsayin mu na shugabanni za mu iya kokarin mu don mu tabbatar wa ina ababen su, kuma duk abin da ka koya wa mace daya ka koya ma gari ne gaba daya, domin da ka samu mace tana da yaya 5, 6, 7 wanda abin da ta koya za ta koya ma yannan yayan nata, su ma yayan da su koya ma wasu ƴaƴansu, su ma ƴaƴan za su koya musu. To kaga wannan yana nufin gari kenan gaba daya. Zamani ne ta canja, ba muna kira ga Fulani mu fasu din dogaro da tallan nono kadai, saboda tallan nono ba shine kadai sana'a ba, sana'o'i na da yawa a Najeriya, sana'o'i na da yawa a kasar nan. Saboda haka muna kira ga ƴan uwan mu, ba wai muna nisan tasu da sana'an gargajiya, a'a muna so su yi tunani akan a rayuwar da ake ciki fa yanzu nan. Zamani ne ta canja, ba a dogara da tallan nono kadai ba, sai sa ake ta kokari dan su yi kokari su koyi sana'o'in da suke cikin gari. Ba wai muna nufin mu raba su da sana'a ta gargajiya bane, muna nufin abin da ya taho na zamani ai tafiyar da shi akan zamani. Ga su yogurt nan da ake shi ma nono ne, ba wani abu ne daban ne ake da nono ake yin sa. Saboda haka wannan yogurt din ne kadai ma shi ma sana'an nono ne, so shi yasa muke kira a gare su da su bi sana'an zamani. Ya ka samu ruga dai fa sama da mutum 30, sama da mutum 40 dakuna, ba wai mutum da dakuna. So wa'annan rugagen da ka samu su ba su da wasu wa'anda suke sana'a cikin wa'annan rugagen, dole sai sun zo cikin gari kafin su samu ababen da za su saya su je su yi amfani da shi a gida. Amma kaga koyar da mata wannan sana'a zai sa a wa'annan rugagen ba sai sun wahala sun je cikin gari sayan wa'annan ababen ba.
Uban taron sarkin Nasarawa Alhaji Ibrahim Usman Jibrin ya ce ribar sana'a ba ta misaltuwa.
Sana'a musamman na hannu babban abu ne, kowa ya sani ko da ma an yi karatun boko din gwamnati ba ta da daman daukan kowa da kowa wurin aiki saboda haka yawancin sana'o'in hannu su suke tafiyar da tattalin arzikin kasa so muna kira da babban murya da ƴan uwanmu da suka samu wannan dauki su ci gaba da kokari fi sabilillahi domin Allah ya ce tashin taimake ka muna fata gwamnati za ta ci gaba da kawo dauki ga wannan kungiya don a ci gaba da tallafawa jama'armu da fatan komai zai kara ci gaba a kowane lokaci muna fata yadda aka fara wannan taro lafiya Allah ya sa a gama lafiya kuma manyan bakinmu da suka taho daga Abuja da lafiya Allah mai da ku gidajen ku lafiya don komu su ma daga karkara da suka fito Allah ya mai da ku gida lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Kungiyar Fudeko karkashin Farfesa Sani Nana ta kuduri niyyar ci gaba da koyar da sana'o'in ga matan Fulani a Ruga da kuma jawo maza makiyaya su kara da noma, renon kudin zuma da sauran hanyoyin samun kudin shiga na dazuka.
Masu sauraro, da wannan muke kammala bitar shekara ta 2022, sai Allah ya kai mu makon gobe a sabuwar shekarar miladiya ta 2023, za mu fara sabbin darussa.
A madadin muryar Amurka. Ni Nasura da makalin hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika. Yake yaya are wa gaba daya.
Madalla, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
A yau sakonmu na farko hadin gwiwa ne da ya fito daga Malama Zainab malamar makaranta Bauchi da Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya suka ce salam VOA Hausa tabbas halaka mutane fiye da 11 da yin garkuwa da mutane sama da 100 a jihar Sokoto da wasu ƴan bindiga suka yi abin rashin hankali ne matuƙa Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen ƴan bindigar da suka addabi al'umar jihohin Zamfara Katsina Sokoto da Neja amin summa amin A sakon Sani mai lange-lange ya wuri yace muna kira ga jami'o'i da suka yi ƙarin kudaden karatu a Najeriya da su yi la'akari da cewa ƴaƴan talakawa ne da ba su da cin yau balle na gobe suka cika ire-iren waɗannan makarantu da fatan Allah ya sa a dace Sai wani sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Malami Kurra garin sarkin noma a jihar Yobe da Kininu Sani Insari da Yakubu mai aski Badaraka suka ce salon VOA Hausa hakika mu ƴan Najeriya bamu ji haɗin wannan ƙarin kuɗin makarantun jami'o'i da aka yi ba ganin yadda aka ɗauki tsawon lokaci ɗalibai ba su haɗa ido da malamansu a cikin aji ba kuma hakan zai ƙara jawo taɓarɓarewar ilimi a Najeriya Sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa ne da ya fito daga Haruna Muhammad Katsina da Isa Baba Ali Direban J5 Garejin Mandoli Kaduna. Suka ce hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi NDLEA da fatan zaki ƙara azama wajen ci gaba da ganowa da hukunta masu safara da shan miyagun ƙwayoyi. Duba da ganin illolin da safara da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ga rayuwar masu mu'amala da su da ƙasa baki ɗaya. Muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu da kuma aiko mana da sakonninku.
Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaici.
To a takaice kiran ta ce har-haren da Rasha ta kai yau Laraba sun hada da makamai masu linzami da aka harba kan fararen hula a birnin Kherson na kudancin kasar. Babban hafsan sojin kasar Ukraine ya sanar da har-haren makamai masu linzami guda 33 kan Kherson wanda Ukraine ta sake kwacewa bayan janyewar sojojin Rasha a watan da ya gabata. Yau Laraba fafarmu Francis ya faɗi cewa tsohon fafarmu Benedict ya yi rashin lafiya sosai da yake jawabi yayin taron jama'a. Papa Rome ya nemi addu'o'i na musamman ga Benedict.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Niger karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Sarfila Hashim Kumel wanda ya tayar da gabatar da shirin da producer mu na yanzu wato Dadi da engineer mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi mu kasance lafiya